Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da ma VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sessionhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 9 ga watan Mayu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya na ci gaba da kokarin ganin an kubutar da sauran ƴan matan garin Chibok dake hanin ƴan Boko Haram. To amma ba lalle bane a samu dukan su saboda
an yi wata dotanni ana tattaunawa tare da hadin kai da goyon bayan wasu kungiyoyi na nan gida ta kasar waje har Allah ya kai mu ga wannan mataki da yake sun yadda za su suke so a nan 83 din gaba daya ɗaya daga ciki suke ce ita ta samu miji ba za ta dawo ba ta mata.
Malam Garba Shehu kenan kakakin fadar shugaban Najeriya za ku ji ƙarin bayani dan an jima kaɗan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya fi shafa. Sai a kira 202-205-6555 don a bayyana ra'ayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu kuma sai a gyara zama a ji halin da duniyar take ciki.
Jama'a barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau Talata nan cewa an kashe wa mata sojojin kiyaye sulhu guda hudu da ya salwanta duk a sanadin harin da aka kai musu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. A can da ofishin MINUSCA na ita Majalisar Ɗinkin Duniya da ke can ita ƙasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ba da sanarwar cewa soja ɗaya ne ɗan asalin ƙasar Cambodia aka kashe. To amma daga baya ta ce akwai ƙarin sojoji kamar guda uku da aka samu su ma an kashe su tsakanin jiya da yau. Sannan kuma an raunana wasu sojoji guda takwas kana aka kashe takwas daga shin su maharan da suka kawo farmakin a cewar ita hukumatar MINUSCA. An da yawa ayarin sojan kwantan bauna ne a wani ƙauye da ake kira Yogo Fango wanda ta zara kilomita 470 ta raba shi da Bangi babban birnin kasar. Ya zaka dai an tura wani jirgin sama mai saukar ungulu ta da ƙarin sojoji domin su je su nemo sauran sojojin da suka bata.
A Somalia ma an kashe mutane akalla 13 a cikin kazaman fadan da aka gwabza yau Talata tsakanin sojan gwamnati da na ƴan tawaye a kudu maso yammacin kasar kamar yadda shedu da jami'an gwamnati suka faɗa. An soma fadan ne bayan da dakarun ƴan tawaye suka kai hari akan wani barikin sojan Somali da ke yankin Gofagadud wanda ta zara kilomita 35 ta raba shi daga garin Baidowa. Rahotanni sun ce mayaka kamar 100 dauke da miyagun makamai da suka hada da rokoki da gurneti suka afkawa sansanin sojan inda kuma suka share kamar awa daya suna musayar wuta tsakanin su. Wani wanda ya shaida lamarin ya ce da idansa ya ga gawawwakin soja guda uku da na ƴan tawaye guda hudu akan titin wurin da aka yi rigimar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ji daɗi da yancin da ‘yan matan Chibok 82 suka samu a Najeriya kuma ta kira kan al’umman mutanen Najeriya ɗin ciki har da dangin ‘yan matan da a taru a tarbe su da hannaye bibbiyu ba tare da nuna musu wata ƙyama ba. Wani mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wato Antonio Guterres yake faɗa jiya Litinin cewa akwai buƙatar duk ƙasar baki ɗayanta ta haɗa kai ta taimaka wa ‘yan matan domin su samu ci gaba da rayuwarsu a cikin jama'a. Daman dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya alƙawarin cewa shi da kansa ne zai rinka saka ido domin ganin ana kula da yaran. Yanzu haka dai hukumar ƙa'idar umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura wasu ƙwararru zuwa can Najeriya su je su taimaka wajen kwantar da ‘yan matan na ciwon hankalinsu da kuma ganin suna ci gaba da rayuwarsu. A ranar Lahadi ne dai ƙungiyar Boko Haram da ta cafke su ‘yan matan Chibok ɗin jimillar 276 ta sako 82 daga cikinsu bayan da ita ma Boko Haram ɗin aka maida mata wasu mutanenta da ke hannun hukuma.
Wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce wata cuta mai ban mamaki ta bayyana a ƙasar Liberia wadda ta kashe har mutane 13. Cuta ce da ake samu daga wani sinadari da ke haifar da ƙwayar cuta mai kama da sankarau kuma mai kisa a cikin kwakwalwar dan Adam. Mutane akalla 31 suka kamu da wannan cuta a cikin makonni biyu da suka gabata, kuma daga cikin su ne mutane 13 suka rasa rayukansu. Rahotanni sun ce an aika samfarin wasu sassan jikin hudu daga cikin mutanen da suka rasu zuwa cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka da ake kira CDC don gudanar da bincike. Jami'ai a can Liberia sun ce akasarin mutane 31 da suka kamu da wannan cutar duk mutane ne da suka halarci jana'izar wani shugaban addini da ya rasu a can Liberia din a ranar 22 ga watan Afrilun da ya gabata.
To sakamakon da aka samu na zaben shugaban kasar da aka yi a Koriya ta Kudu kuma ya nuna cewa dan takarar jam'iyyar DPK Monje shine lashe zaben. Binciken da kafofin watsa labarai na KBS da NBC da SBS suka bayar sun nuna cewa mun da ya kwashi kashi 41 cikin 100 na kuruwan da aka jefa. Kuma ita wannan kididdigar ta daidai da hasashen da dama aka yi tun ma kafin a yi zaben, wacce ita ma ta nuna cewa mun din ya ba da tazara akalla kashi 20 cikin 100 akan sauran 'yan takara 13 da ke takara da shi a zaben. Rautanni kuma sun ce mutanen da suka fito jefa ƙuri'an suna da dimbin yawan gaske a sanadin cece-kucen da aka fuskanta mai alaƙa da dambarwar abin a shanin miliyoyin daloli da tsohon shugaban Koriya ta Kudu ɗin Park Geun-hye ta samu kanta a ciki, wanda ya jini tarukan zanga-zanga na makonni har ya kai ga majalisar dokokin ƙasar ta tsige ta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana cewa bayan da aka samu kubutar da 'yan matan garin Chibok su 82, yanzu kuma za ta dukufa domin daukar matakan da suka dace na tabbatar da an sako sauran 'yan matan da duk 'yan Najeriyan da ke hannun 'yan Boko Haram. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Malam Garba Shehu a tattauna da nai da shi a Abuja ya ce lallai wannan su mataɓi ne, kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta dukufa na tabbatar da ta samu sauran nasarorin da ta tsara cewa za a yi akan yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram.
To Malam Garba, ya aka yi wace hanyoyi ko hikimomi gwamnatin tarayyar Najeriya ta bi da askarawanta wurin samo waɗannan 'yan matan Chibok ɗinnan su 82?
Tattaunawa ce aka yi. Wayancin 21 na farko da aka fara samu da aka zo ai daga bakinsu, kuma aka ji labarin cewa akwai wasu guda 83 a lokacin suka ce a guri kaza waɗanda yake kuma ana ganin za a iya nemo su. Wai wannan nufin sun nuna a inda suke ba, sun san da su watakila a wani bangare na wannan kungiya. Kuma jami'an gwamnati suka ɗauki wannan abu da muhimmanci, su waɗanda suke shiga tsakani suka tuntuɓi 'yan kungiyar su halu suna kuma su tabbatar cewa eh suna da wayannan guda 82. To an yi wata dautanni ana tattaunawa tare da haɗin kai da goyon bayan wasu kungiyoyi na nan gida ta ƙasar waje, har Allah ya kai mu ga wannan mataki da yake sun yadda za su suke su wayannan 83 ɗin gaba ɗaya. Ɗaya daga ciki sai ta ce ita ta samu miji ba za ta dawo ba ta da mata, saboda haka shi yasa aka samu 82. Su kuma aka ba da wasu wayanda ake zargi 'yan mambobi na kungiyar guda 5 waɗanda suke hannun gwamnatin Najeriya aka musun yadda su.
To amma tuni Malam Garba, wasu suna ta suka cewa ya za a yi a saki askarawan Boko Haram su 5 ganin irin miyagun laifukan da ta'annakin da suka haddasa a cikin Najeriya.
Eh to wanda duk zai faɗi wannan magana ai watakila ba zai sa kansa a matsayin da iyayen yaran nan suke ciki ba. Shi wanda yake magana watakila ɗin ka da 'yarsa a cikin waɗannan ba zai yi maganar haka ba. Abinda za a duba abin nan duk duniya ana yin musanyen nan. Yanzu akwai ƙasa da ta fi Isra'ila ma tsanani na yaƙi da 'yan ta'adda 'yan Falastin da ake cewa su suke kira 'yan ta'adda. Gawar soja guda ɗaya na Isra'ila suke so su karɓo sai da suka saki 'yan Falastin sun fi 2,000. Sannan kuma ma abin ma za a duba shi ne irin ganin nasarori da nisa da yaƙi da aka yi a kan abin nan, wanda kowa yana ganin irin nasarorin da gwamnatin Najeriya ta samu. Kusan abin nan kali ake yi don a kammala wannan abin da ya rage. Idan ka ba mutum 5 ya za su canja halin da ake ciki irin na tsoron da aka samu, irin yadda gwamnati ta gina mayakan ta ba su kayan aiki.
To Malam Garba, game da sauran 'yan matan fa da har yanzu ba a san inda suke da sauran mawaɗansu watakila da ke hannun 'yan Boko Haram ba, akwai wani tsari ko wata rana da ake sa ran sulhu zai dawo da sauran?
Insha Allah, ai gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari wato yanke kaunar cewa gaba ɗayan matan Chibok da duk wanda yake hannun Boko Haram za a karɓo su in Allah ya yarda. Tattaunawa yanzu ai kaga an fara ganin amfanin ta. Da farko da aka fara tashi idan wani ma yace maka za a zauna tsakanin gwamnati da kokarin sai ce kariya yake yau gashi Allah ya kawo mu zamani yau har ana zauna ana tattauna da su har ana musanye da mutanen da suke hannun mu zuwa nasu abun nan fatan mu ci gaba da a samu ba ma wai a fato waɗanda suke hannun su a samu a'a shin ya ma za a yi zaman lafiya na dindindin ya dawo muna gwamnati tana ta samun shawarwari da yawa musamman ga su yan Najeriya wato bayan Allah da suka shiga tsakanin mu da kuma su suna nuna akwai damar wanda za a yi amfani da ita ko wannan bombin yau a sai an kashe 5 an kashe 10 aka ce an yi maganin su ai shi ma wani riwa ne fatan shugaban Muhammadu Buhari zaman lafiya ya dawo a ba wai a iyakar Najeriya ba lokacin yankin tafkin Chad gaba daya a ce zaman lafiya ya dawo arziki da wadata da kujerar gari ta dawo jama'a
Mallam Garba Shehu kenan kakakin fadar gwamnati a tattauna da nayi da shi a Abuja dangane da sauran yan matan Chibok da suka rage a kubutar da su daga hannun yan kungiyar Boko Haram Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya
Madalla a gaida Umar Faruk Musa yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya fi shafa sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Kamar samu kira na farko daga Adamawa
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalamu da wa muke magana
Da Muhammad Gidado daga Gombe
To Mallam Muhammad Gidado muna jin ka
shawaran da nake so in bawa gwamnatin tarayya akan a farfado mana da arewa maso gabar taimakawa mutane masu yin noma mu kananan manoma na dan taimaka mana don ga a farfado da arziki in Allah ya yarda
to kamar taya kake so a taimaka muku
a taimaka dan bashin da ake bayarwa taki da maganin feshi da kuma iri ko na shinkafa ko na masara a ilmantar da manoma to insha Allah tattalin arzikin mu zai farfado
To Mallam Muhammad Gidada kenan daga Adamawa wanda yake ɗaya daga cikin yankunan da suka ji jiki a wannan rikicin na Boko Haram da fatan gwamnati ta je kukan Mallam Muhammad Gidado mun samu wani kira daga Kaduna
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Wa alaikum assalam da wa muke magana
Maryam Dauda barka da aiki barka da dare Suna na Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa kana lafiya?
Lafiya na wannan ce Maryam Dauda. To alhamdulillah na ji batu da ake tattaunawa akan yau akan maganar yadda za a yi. To
abin da
yake cewa gwamnatin tarayya shine kawai ta daure ta sama wa matasa aiki. domin idan aka samu a matasa aiki shi ne da irin waɗannan matsalolin ba za a rika samun su ba. Kuma gaskiya al'amari sai gwamnati ta daure ta kawo ci gaba a guraren da ya kamata, wanda yake al'umma za su gane cewa idan koda kana zaman ka haka kawai idan ba tare da wata matsala ba to ba za a samu wannan matsala ba. Ina ga shine mafita. Kuma su ya kamata mutane tabbatar da cewa irin shiga wasu irin kungiyoyi da sauransu to akwai matsala, ya kamata mutum ya kiyaye kanshi. A ce ne muke fatan a kai ya tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, nagode.
To Alhaji Musa Garo daga Kaduna, mu ma mun gode da wannan shawara taka, da fatan kuma gwamnati ta ji wannan kira. Mun samu wani kira daga
Potoskum.
Na'am,
hello.
Kana da wa muke magana?
Yusuf ne daga Potoskum.
To Mallam Abubakar Yusuf, muna jin ka, taya kake gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya?
Wato abin da ya kamata a yi a yankin mu dai gabar arewa maso gabar na farko, dama muna tare mu gaba ɗaya jihohin mu shidan nan ba mu da kamfani ko guda ɗaya. Saboda haka duka mun wannan ne akan gwamnati, mun yi layin da gwamnati ne, amma an aka samu mana da kamfanunuka kin ga zamu samu dama yadda zamu dauki wani dawain yadda muke dauka akan gwamnati, in aka rage akan kamfanoni da kuma bada wani.
To ga dukkan alamun layin Mallam Abubakar Yusuf daga Potoskum ya goce, yanzu kuma bari mu je Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sanusi Abubakar ne daga Fayago, Niger State.
To Mallam Sanusi Abubakar, muna jin ka.
In dai shawara ta anan shine gaskiya da gwamnati za ta iya. Da ta taimaka mu yankin arewa da maganin feshi da ainihin taki su noma da yin samun abinci da sauransu.
To mun gode Mallam Shamsu Abubakar. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Yobe?
Husaini Sharif ne daga Gaidam a jihar Yobe.
To Mallam Husaini, muna jin ka.
To abin da dai babban abin da ya kamata gwamnatocin mu su yi shine a ba ma'aikata matasa aiki, musamman ma bangaren noman rani, wanda muna da koguna sosai wanda ya kamata jama'an nan matasan mu nan a ba su, ya Allah da Annabi gwamnatin namu su jage su ba mu aiki, su buɗe gona kuma a ba mu tsaro. In Allah ya yarda to za a farfado mana da jihar arewa mu.
Mallam Husaini Sharif, mun gode da fatan kuma gwamnati ko hukumomi sun ji wannan kukan naka. Har yanzu dai za mu koma Adamawa.
Hello,
da wa muke magana daga Adamawa?
Mai magana Alhaji Umaru Ali Sarkin Fawa daga Gombe.
To Alhaji Umaru Sarkin Fawa, muna jin ka.
Abinda ni shawarar nake bayarwa, maganar za a yi arewa maso gabar. Sai da muka shawara hala gwamnatin tarayya ta kama dauki wajen gine-ginen wajen shan magani na asibiti da kuma gyara makarantu da kuma kafaɗo da masana'antu wanda zai kawo mana ci gaban kasuwanci. Wannan shi ne babban damuwan da muke da shi, taɓarɓarewar kasuwanci shi yake kawowa ya ƙara kawo mana koma baya game da abubuwan da faɗin da Boko Haram suka yi mana. Ya ta tallafa ɗin kasuwan mu, aka tallafa wa talakawa da ɓangaren masana'antu, to insha Allah ta arewa maso gabar ba da farfaɗo cikin gaggawa.
To Alhaji Umar Aliyu Sarkin Fawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jigawa. Salamu alaikum malami daga Jigawa, ko kana kan layi? To shi ma ina ga layin shi ya goce, amma har yanzu muna da sauran lokaci, sai a kira a bayyana ra'ayi. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:49. Yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan ta yaya kuke gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mun samu kira daga Kaduna.
Naji yanzu zan gani da magana, ina neman ku fatan alkhairi saboda na kai shekara biyu ina tsaya ku ban tsale ku, amma ina neman ku fatan alkhairi ke dai ina samu na jama'a.
To da wa muke magana daga Kaduna?
Nurwana Abdullahi.
To muna jin kamalan Larwana Abdullahi.
Yo wannan muku fatan alkhairi Allah ya ba mu ikon nasara samu ku wallahi na tushe kada juna biye da shirin ina tsarawa ban taba samu ku ba.
Allah sarki to malam Larwana a gurguje ya kake gani za a farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya.
To wallahi kamar yanda kuka fada din nan yanda nake tunani gaskiya lamari akwai hanyoyin da ya kamata a farfado da tattalin arzikin arewa gaskiya shugabannin mu na arewa gaskiya sune ba sa son ci gaban mu.
To malam Larwana Abdullahi mun gode da ra'ayinka kuma lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dakata anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:50 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda kungiyar kwallon kafa ta kasar ta ɗan ƙasa da shekaru 17 cewa da Mena Kade ke ci gaba da yin atasaye a kasar Kamaru inda a ranar jiya kungiyoyin kasashen guda biyu suka fafata a neman kimce-kimcen shiga wasanni na ɗan wannan aji da zai wakana nan da ɗan lokaci kalilan a kasar Gabon kuma kasar Niger ɗin ce ta sha kashi banza da biyu gaban masarki baki cewa da kasar Kamaru amma duk da haka ɗan wasa da kuma masu horar da kungiyar kwallon kafa ta matasa ɗan kasa da shekaru 17 da Mena Kade sun ba da tabbacin cewa wannan zai ba su damar kimtsawa domin takarwar gani a wasannin na bana na wannan aji da zai wakana kasar Gabon. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF ta ba da sanarwar nadin ɗan kasar Ghana Kwesi Nyantakyi matsayin mataimakin shugaban hukumar da kuma ɗan ƙasar Congo Brazzaville Constant Omari Slimani a matsayin na uku a hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika ta CAF kuma CAF sunayen guda biyu dai shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika Ahmad Ahmad ɗan ƙasar Mauritius shine ya bada tayin su haka zalika shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar Mauritania Ahmed Yahya da kuma takwaransa na ƙasar Uganda Moses Magogo dukansu sun samu shiga a kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF wadda yanzu haka ke shirye-shiryen gudanar da wani babban taro a kasar Morocco daga ranar 15 zuwa 16 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki domin yin nazari akan shirye-shiryen wasannin da CAF ke yi ko kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika da kuma irin lokutan da ya kamata a gudanar da waɗannan wasanni. A wani bangare kuma a gobe ne idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya kai mu za a yi karo na biyu na wasan Champions League ko kuma wasannin kwallon kafa na club din da so kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai tsakanin club din Real de Madrid da kuma club din Atletico de Madrid. Kungiyoyin guda biyu sun kwakwata a tsawon sati guda da ya gabata a Madrid din dai inda kungiyoyin duka biyu suke a filin kwallon kafa na Real inda Real din ta nasara ci 3-0 a ɗaya hannu kuma a dazu-dazun nan ne aka dabsa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa Monaco da takwaranta ta kasar Italia Juventus da Turin a neman shiga wasan karshe na Champions League na nahiyar Turai. A wani abin al'ajabi a sha'anin wasanni hukumomin tsaro na kasar Iran sun dakatar da wani samari da ake ce Mareza Parastesh wanda aka kai shi a ofishin ɗan sanda tare da tuhumar cewa yana kawo cinkoso da hana zirga-zirga kamar da kamata sanadiya ko shine kamar su guda chip da ɗan wasan kwallon kafan nan na ƙasar Argentina tauraruwar club ɗin Barcelona Lionel Messi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanakin baya ne hukumar bunƙasa harkokin kasuwanci da raye ƙasashe ta Amurka ta tallafa wani kamfanin Najeriya mai suna Community Social Enterprises domin yin bincike na sharan fage na ƙaddamar da wani shirin samar da wasu na'urorin samar da wutar lantarki da hasken rana guda 25 wanda za su samar da wuta mai karfin megawatts 5. Wannan shirin zai taimaka wa Najeriya cin gajiyar dimbin albarkatun hasken rana da Allah ya azurta ta da shi ta hanyar amfani da shi wurin samar da wutar lantarki a Najeriya. Shirin zai maida hankali akan samar da wutar lantarki a yankunan karkara da kuma wasu yankunan alƙarya inda ba kasafe suke samun isasshen wutar lantarki ba. Za a kuma tafiyar da wannan tsarin ne kamar yadda ake tafiyar da tsarin salula, wato shirin tafi da gidanka na bani gishiri in baka manda, inda mutane za su rinka biyar wutar da suka sha kai tsaye. Tsarin zai tabbatar da samar da wutar lantarki a kowane lokaci a farashi mai rahusa fiye da idan aka amfani da janitoci. Shi kuma kamfanin Salsa na Najeriya ya zaɓi kamfanin samar da makamashi na Renuvia na ƙasar Amurka ne domin gudanar da binciken, wanda hakan ya samar wa kamfanonin Amurka kasuwar saida batura da kuma sauran na'urorin da ake amfani da su wajen samar da wutar lantarki ta hasken rana da mitoci da wasu abubadai a fadin Najeriya. Muna alfaharin hada kamfanin Salsa na Najeriya da fitaccen kamfanin Amurka akan wannan aikin na bunƙasa wutar lantarki a fadin Najeriya, inji Linda Fitch na hukumar bunƙasa harkokin kasuwanci da raye ƙasashe ta Amurka mai kula da ƙasashen Afirka Kudu da Hamada. Muna farin cikin kasancewa kamfanin da aka zaɓa domin hada hannu da Salsa na Najeriya, inji Terry Gerard, shugaban kamfanin Renuvia. Fatan mu shine mu ci gaba da bunƙasa samar da na'urorin samar da wutar lantarki ta hasken rana a ƙasashen Afirka da ke Kudu da Sahara, kuma mun zaɓo mu taimakawa Najeriya cimma wannan buri nata. Karamin jakadar Amurka John Bray da ke Lagos ne ya ratba hannu akan tallafin a madadin gwamnatin Amurka, yayin da Dr. Patrick Tolani ne ya wakilci kamfanin Salsa. Hukumar kasuwanci da raya ƙasashe ta Amurka tana taimakawa kamfanoni ƙirƙiro ayyuka ta hanyar tallatar da kayayyaki da ƙwarewarsu ga fitattun ayyukan ci gaba a ƙasashe masu zaman bunƙasa tattalin arzikinsu. Hukumar tana tallafawa kamfanonin Amurka da hada su da ƙasashe domin tallatar da ƙwarewarsu a fannoni daban-daban da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen. Amurka na alfahari da aiki da ƙawata Najeriya da kamfanoni domin cimma buƙatunta na wutar lantarki. Sarkin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A gaida Abubakar Janaidu, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Kamar yadda matakaici Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a yau Talata cewa an kashe mata sojojin kiyaye sulhu har guda hudu, ɗaya kuma ya surwanta a sanadin tashin hankalin da ya same su a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya inda aka kai musu hari. A can da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar da ya ce soja ɗaya ne ɗan asalin Cambodia aka kashe, daga baya suka ce akwai ƙarin sojoji guda uku da aka samu an kashe su a tsakanin jiya da yau, su ma mahallan da suka kai musu harin an kashe takwas daga cikinsu. Haka zalika a ƙasar Somalia ma an kashe mutane aƙalla 13 a cikin ƙazamin faɗin da aka goza yau Talata can tsakanin sojojin gwamnatin da na 'yan tawaye a kudu maso yammacin wannan ƙasa, kamar da yadda shaidun da suka ga abin suka faɗa. An suma faɗin ne bayan da dakarun 'yan tawaye suka kai hari a wani barkin sojan Somalia da ke yankin Gufa Gadud wanda ta zara kilomita 35 ta rabashi da Baidowa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobayen Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniya Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.